اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى الفاتح المعصر المعصر الحديد الحق الحاجي إلى سرات المستقيم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم يوى مسو سرارم والسلام عليكم فركم دا سادوار قوة شمان شرنا مسمى شرن دا تني كوكي تزن سنر ورشي ورزا أكاوم شي أديدون اللوكتي قلبي تارنا عدرين يو shirin da za mu gabatar karkashin majalisar shura ta ɗariƙar Tijjaniya a shirye-shiryen da ake na gabatar da babban taron zikirin wato na ƙasa wanda ake yi duk shekara karkashin jagorancin majalisar shura shirin zikirin juma'a ya kwashi shekaru masu yawan gaske ana gabatar da shi a fadar mai martaba sarkin Kano to a wannan shekara ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna raye za a sake gabatar da wannan babban taro in Allah ya yarda a gobe juma'a kuma kwamitin yaɗa labarai na wannan shirye zikiri shine yake ɗaukar dabarar ganin an gabatar da wannan wato shiri da yanzu muke ƙoƙarin gabatarwa tare da manyan bakinmu waɗanda suka halarci wannan taro wannan wato ɗaki na gabatar muku da wannan wato shiri akwai Dr. Muhammad Nazifi Bichi wanda a daidai wannan lokaci ya shigo wannan ɗaki na gabatar da wannan shiri kai tsaye Dr. mun yi maka barka da shigowa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkama da wakar
to akwai kuma malam Sheikh Mustafa mai jama'a wanda shi ma muna tare da shi a cikin wannan ɗaki a halin yanzu wanda za mu gabatar da wannan shiri Dr. wa shigowa
aiwa barkan ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
to malla sunana Abubakar Balal Bakofar Haisa wanda ni ne zan jagoranci gabatar da wannan shiri kuma a kowace shekara idan lokaci ya karato musamman ana jajibere ko a shekarun jajibere na gabatar da wannan babban zikirin juma'a na fadar mai martaba sun Kano muna gabatar muku da irin wannan shirye-shirye domin ƙara faɗakarwa da tunatarwa da kuma zaburarwa musamman ga al'ummar musulmi da sauran Tijjanawa a irin abubuwan da ita kanta ɗariƙar Tijjaniyar ta ƙunsa domin ƙara fayyace abubuwan da ke cikin ita kanta ɗariƙar a yau maudu'inmu da za mu gabatar a cikin wannan shiri tare da waɗannan manyan baki namu shine irin gudunmuwar da maulamin Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu anhu ya haɗa kan al'ummar musulmi a faɗin duniya baki ɗaya wannan maudu'i ne mai faɗi wanda kusan idan muka zauna aka ce za a warware irin wannan hidima da maulamin Sheikh Ibrahim ya yi ba ya ce awa ɗaya ta yi mana kaɗan sai dai a faɗi wasu daga cikin irin muhimman abubuwan da suke rundunar da Sheikh Ibrahim ya yi a wato tsawon rayuwar da ya yi har kuma wasu daga Allah subhanahu wa ta'ala to da farko bari mu fara da Dr. Muhammad Nazifi Bichi kan wannan maudu'i na irin gudunmuwar da maulamin Sheikh Ibrahim ya bayar wajen haɗin kan al'ummar musulmi a duniya baki ɗaya Dr. masu sauraro a daidai wannan lokaci suna tare da kai kuma za su ji wani irin gudunmuwa Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu anhu ya bayar wajen haɗa kan al'ummar musulmi a faɗin duniya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هكذا يهيم من كداره العظيم يهي ما تشاهد النبي حفظ المحضري ويتوالى فيه بنظرة تاتي النبي الظفري الحمد لله وعلى أبو بكر كما يلدى أنه وتموضوع إيا فلا شو إبراهيم رضي الله عنه لإير قدم مودة باير وجن حتى يكون مسلمون دنيا بيكدا to shi Sheikh Ibrahim dai radiyallahu anhu kamar yanda kusan kowa ya sani babu ne wanda yake a koyi ba domin shi shehun radiyallahu kamar jirgin sama yake ko matar kullama ta san shi mutum ne wanda aka haifa a ƙasar Senegal ya taso a wata alƙarya guda yayi ilimin sa a can ya girma a can amma abin mamaki kafin ya kwanta sai duniya gaba ɗaya ta san shi kuma duniyan nan ba ta san shi a harkar kasuwanci ba ba ta san shi a wata hudda ta diplomasiya ko siyasa ko waɗansu abubuwa daban na da sha'anin rayuwar duniya ba abinda duniyan nan ta san shi a kai ta san shi ne a cikin sha'anin musulunci da kuma hidima ga addinin Allah. To wannan kadai ya isa ya nuna mana girman Shehu Ibrahim radiyallahu ta fuskar addini. Inda da Shehu Ibrahim ya shiga a fadin duniya wanda ya faɗi irin waɗannan gurare guri ba su kyau a cikin diwani. Kusan kasashen duniya ɗai ɗai ne za a iya cirewa a ce Shehu Ibrahim bai je ba. Kuma kamar yadda na faɗa babu inda ya je don harkar kasuwanci ko don wata harka ta sha'anin duniya ko a ina ne. Inda duka ga Shehu Ibrahim radiyallahu abin nan da ya kashi da shi ne musulunci. Da kansa radiyallahu ya faɗi manufarsa ta wannan zagaye da yake da wannan shiga da yake cikin al'umma a duniya baki ɗaya. Ba wata manufa gare shi ba mai ɗauka addinin Allah. Kazarab qurayatil hanifati mu'minan bi ibtali ara kardinal mudayyi uzilu khilafan bayna qaumi muhammadin fayarbatu at-tauhid fi kulli mawdi. Wannan shi Allah na hadir amin sawiyatan nusabihu wa kullu jiddin mutabbi. Shi radiyallahu yana cewa manufata shine ɗaukaka addinin Allah. Tutar musulunci ta daga sama ta raura wato ta karkada. Sai na ga na bata duk wani ra'ayi na kardina. Wato duk wani abu da kristoci suka kawo da wani abu da mutanen coci suka kawo musamman wanda suke kokarin gurbata addini da kuma hargitsa duniya ta harkar wato fuskar samar da zashin zaman lafiya. To sai na ga na rushe wannan. Sannan a cikin musuluncin kuma kansa babban aiki na shine in yi kokari wajen kauda sabani tsakanin al'ummar Annabi Muhammad. Uzilu khilafan bayna qaumi Muhammad. Sai na ga na kauda sabani na cire shi daga tsakanin al'ummar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa irbatu at-tauhid min kulli mu'min. Sai ya zama tauhidi ɗayan ta Allah shine zai zama tsintsiya madaurin a ko'ina. Da inda musulmi yake yace ashallallahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shikenan ya zama dan uwa sai mu zo mu hada a wannan. Annabi shi Allah na hadil amin sawiyatan. Sai na ga muna tafiya akan tafarkin manzo Allah sun sanawa baki ɗayan mu ba a bar wani a baya ko ne zan kalli yayi gaba ba mu tabi uhu ya zama muna bibiya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman babu zarmewa. Wannan shine babban manufa a cikin abin da yake. Da haka daga nan gurin kawai sai mu gane cewa to Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kullun kokarin sa shine duk inda musulmi yake a zo a dunkule guri guda ba tare da sabani ba. Kuma wannan fi'ila abin da yana kenan a aikace dan ba za ka taba ganin wato yana daga wani abu mamaki na Shehu Ibrahim tsayinsa na malami babba kuma malamin ba mai yawan rubuce-rubuce kaga ga rubuce da tafai da yawa ya yi waƙoƙi da yawa ya yi maganganu da yawa da cikin maganganunsa da waƙoƙinsa ba za ka taɓa ganin wani tabi da ya rubuta don raddi ga wani a wani manhaji ba a cikin dai musulunci a'a sai dai a wajen musulunci ga wanda suke kawo farmaki ga musulunci. Shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wani soja ne na musulunci. Soja kuwa ya san aikinsa. Babban aikin soja shine kiyaye iyakar ƙasa kar a ciuta. Da haka duk inda ga Shehu Ibrahim yana kumfafaci yana zabura to ya ga an kawo musulunci hari ne amma sabanin haka ba za ka ga haka ba. In ku a nan ne kan ya fi kowa zafi radiyallahu anhu. Za ka iya cewa misali ya rubuta littafi don yi bayani game da afdaliyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa ya rubuta wannan littafin? Raddi ne ga wani malami wanda yake kokarin nuna ko kuma wani kirista da yake kokarin nuna cewa kamar Annabi Isa a cikin annabawa shine sama. Saboda wasu dalilai da ya gani a cikin musulunci kaza 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 har a Qur'ani har a cikin hadisi da sunna baje baje amma Allah yana faɗa cewa kowane annabi abun haihuwa aka haifa sai shaytan ya taba shi amma Annabi Isa shaytan bai taba shi ba gashi kuma shi akan kansa annabawan bai ce shi kuma shaytan bai taba shi ba kaza kaza da irin waɗannan shubhat din ya dauko sai ka shiru da Allah idan ran masa irin musulunci amma a cikin zakon ka duba sai ka ba zaka taba gane cewa raddi ma yake yi in ba ga maka kai asali cewa raddi ne zakon ba rubutun wani ne ya jawo shi ma yawan to haka in ka duba misali irin littafin da ya rubuta Afrika Afrikiyin magana akan wato Afrika ta yin Afrika ce kar turawa su sake mana shigo a cikin lamarin tafiyar da mulkin kasa da sauransu zaka ga littafi ne wanda yake raddi ne akan rubutun da wani yayi daga cikin asaki fara da ka yana kokarin cewa saboda halin da aka shiga ciki da irin yadda siyasar kasa ta gurɓa sai ga galama turawa su dawo fadan wannan yasa shi wanda Allah dauki littafin ya rubuta amma kan littafin a irin tsarinsa da kuma zaka taba gane cewa wato raddi ma ake ban ba ga maka kai saboda shi wanda Allah kullu ba tsokana ba farmaki a cikin aikin zaka je yana cewa dawaifu khairu dawaifu kulliha bihim ba'atul arja'u fi kulli mawdi wato kungiyoyin addinin musulunci baki da dawaifu ya shi hudin nan manzo Allah yake nufi kungiyoyin sa ko bangarorin addinin sa su ne mafifita daga cikin bangarori baki da su saboda haka domin da su ne musulunci yake haka ko ina wata kalma ba da irin wayannan kungiyoyi da wayannan mazhabobi da waɗannan wasiƙu ba sai ka samu musulunci ba zai je wasu guraren ba inda ya kamata ya je wannan aikin da ake shine ke ƙara yada shi shi Shebran ta irin haka yake kallon al'amura to kuma kamar yadda nake faɗa din zaka ga ba wai a magana ne kawai shi yake faɗa wannan ba wataƙila zaka ga akwai sunanan da faɗa ce suka ƙware akan ta ba aiki ba shi Shebran da Allah sai ka ga bayan faɗar kuma a aikata abin da yake kake nan da'iman dan ba zaka taba samun sa wato yana nuna wariya ga wani ko yana wani abu ko yana koyar da almajan su irin wannan ba
dasa muna goje da wannan san jawabi da ake yi akan irin gudunmuwar da shi Ibrahim ya so bayar radiyallahu anhu don wato hada kan musulmi a duniya wato da to bari mu koma ga wato ainihin malam shehu Mustafa ne jama'a kan wannan bayani da daktari na san cewa wasu kila kana da shimfiɗa ko ƙarin haske akan bayanan da daktari amma kafin nan akwai wani bayani da ya yi wanda mukan ji a wasu gurare daban-daban cewar Tijjanawa a yanzu a cikin wannan zamani da muke ciki ba su fiye mai da kan hankalinsu wajen yin da'awa ba amma abin da na fahimta a jawabin da daktari malam Shehu Ibrahim Niyaz bayan haɗa kan musulunci da ya yi a duniya baki ɗaya da al'ummar musulmi na fuskanci ya mai da hankali sosai wajen yin da'awa wato ya ɗauka shi kansa addinin musulunci a sauran ƙasashe daban-daban da muke da su a duniya to amma me ya kawo wannan maganganu da wasu suke yi saɓanin cewar da abin da Shehu Ibrahim Niyaz ya aiwatar bayan wannan hidima da ya yi na haɗa kan al'ummar musulmi da kuma yin da'awa
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a da kuma shine wannan mutum Ibrahim Allah ya samu da alheri Allah ya kara masa yarda yana daga cikin mutanen da ni nake cewa wato kamar tarihi akwai mutane cewa zalama hu tarihi ma'ana tarihi bai fade shi yadda ya kamata ba saboda kamar ya tauye mai haƙi su tari da an ce Maulana Shehu Ibrahim to abin da duk duniya take kallowa to shine irin tasawurin da dama daga mabiya ma suke masa kawai shehin tsarika ne wabitali sai a haddabe zaurin sa a cikin kawai shehin zawiya ne wannan shine kuskure na farko da a tarihin Shehu Ibrahim za mu ce ya jawo wasu daga wannan abubuwan da kai yanzu ka faɗa Shehu Ibrahim a mataki na farko kamar yadda ta yi shimfiɗa baki ɗaya Shehu Ibrahim ya karar da rayuwarsa ne wajen ɗaukaka kalmar la ilaha illallah a matakin farko kenan saboda koda ita ɗarika ai sai an fara musulunci za a yi ɗarika to baki ɗaya Shehu ya karar da rayuwarsa ne wajen ɗaukaka kalmar musulunci da ba da kariya misali shi da kansa mutum da shi ya fi sanin kansa ai to shi da kansa ya lakasi baki ɗaya juhudinsa da da'awarsa duka menene hadafin dukkanin aikinsa cewa Allah kara masa yadda akwai wasu baituka da yayi wanda kusa a ƙarshen rayuwarsa ne so yayi wannan baitukan ya tafiye da yayi zamu san Shehu Ibrahim yana cikin mutane masu yawan tafiyoyi a duniya wajen yada da'awa ya tattare wannan natijar tafiyoyinsa baki daya wanda kuma wannan natijar shine ya haska mana menene aikin da Shehu yake ya faɗi cewa alautul bihar zakhirati wa innani alautul qura wal mudna bal hal jibala na yi tafiye na bi ta kan manyan duwatsun nan albihar az-zakhira manyan tekunan nan oceans din nan na duniya din na bi ta kan su a tafiye na wa innani aratu al-qura wal mudna bal hal jibal manyan garuruwa manyan kasashe manyan duwatsun nan duk na bi ta kan su a wuce to kamar zamu ce shi to ina ka je sai shi ce duk wannan abin da ne aro muridal bari li nusrati dini baki ɗaya aikin nan madumunin natijar tafiye-tafiyen nan neman taimakawa addinin Allah ne sannan wa umrizu lil jilil jadidi misalan kuma ina so na bar sample ga matasa ƴan baya da su zo su ga yadda za su yi aiki mai yi aiki shine ya da addini ta hanya ta zaman lafiya ta hanya ta laluma shi yasa a gabe ke cewa da'ifun alilun sha'ibun mutahammisu liyan sura dinan la yuridu qitala ka ganin shi ya ga mana baki ɗaya aikin sa yawan ɗauka addini sannan abin da ka faɗa cewa kamar wato ya yi abubuwa na da'awa amma yanzu kamar ba a kallon wannan sosai to shi yasa da zan to akwai wani littafi da na ga yana da kyau saboda abin da yake ciki akwai wani a shekarun baya da ya rubutu akan Shehu Ibrahim
lokacin an samu shekara 25 da wafatin shi kuma shekara 15 baya kenan ko 10 ya tsakare ka kalle shi bi manzurin am wannan bawan Allah fa gagarumu kyauta ce da addinin musulunci ya samu wanda kusan hasashe ya nuna hasashen takabbur cewa duk inda jirgi yake sauka a duniya a manyan kasashen duniya duk wata kasa babba da ke ji wanda jirgi yana zuwa ta kasa ɗaya ce bamu ji shi Ibrahim ya ji da abawa shine America amma idan ka ga duk kasashen da kake ji kai yanzu inda aka dauki manyan masu kudin duniya masu yawon kasuwanci yanzu idan ka jawo baki irin shiru kamar Li Han Koka Limban Koka wani mai ma san ina garin Sheba amma shi shiru tun a wannan shekarun ya ji kuma kamar yadda ka faɗa ba kasuwa da yaje ba ya ji ne kai addinin musulunci to a irin wannan ainihin tafiye-tafiye wani ya tambayi shi wannan mai littafin ya haɗe abubuwa da yawa akan mai jaridun duniya ka dinga faɗa kan shiru bai kafin na ƙara ne ƙarsa abin zan faɗa shi wannan mai littafin ma shi abin da duk yake faɗa a duk bayanansa shi ne duk inda shiru Ibrahim ya sauka din jaridar ƙasar za ta buga labari cewa suke yi za'imu musulmi garbi ikhtiya ba inda zaka an ce shehu tsarika jagoran musulman kasashen wata Afirka ya zo zai kaza zai kaza saboda duk da'awar kawai musulunci ake kalla kuma bitali daga baya kuma in a cikin zawiya ne a gida ne magana tsarika ba dan ba akan ta ake ba saboda ne yanzu ce masa ake shehu islam musulunci ne kaza to a irin tafiyoyin da shehu akwai wani dan jarida da ya tambaye shi a Masar cewa menene kamar ya lahasa menene ahada menene abubuwan da da'awarsa shine manufofin da yake da da'awarsa akai to a ciki shehu saboda ya zama da hujja a ciki gashi nan shehu yake faɗa ina ka gani za ka ga yana cewa wannan hirar an yi ta ne a wata jarida sunan jaridar gashi nan kamar yadda ya faɗa sunan jaridar Mujallatul Mudun al-Misriyya gashi nan kuma ce hira a yi ta ne a 1961 kafin na faɗi wannan amsar shi ya bayar ita kanta kasancewar jaridar Masar ta buga labarin ai na da hikaya kwanan nan in ƴan uwa su Najeriya za su ga akwai ɗaya daga cikin masu ba shugaban ƙasar Masar shawara a Dr. Usama Al-Azhari yana yin wani program yana faɗan manyan mutane masu tasiri a duniya na da zamanin yanzu to yayi program akan zuwa Maulana Shehu Ibrahim Masar saboda dama muna faɗan ya je Masar an gabatar shi neman ci azhar amma muna ta sanar hakuri kisan ne kamar ba mu da wani master mu ce ga abun abin to daga Usama Al-Azhari ya kawo har tarin ya ce a'a shi kansa shugaban kasan Masar na lokacin da Jamal Abdul Nasir shine ya nemi cewa manyan hay'at barul ulama na Al-Azhar su yi masa mentioning wani suna a Afirka wanda in an jawo shi Masar wannan ne zai iya haska da'awar musulunci da Al-Azhar take kokarin yadawa saboda shi kadai ne mutum da yake da nauyin da in an ganshi an san musulunci aka gani kuma kalma ta hadu akan ba wanda zai wannan in ba Maulana Shehu Ibrahim ba Allah ka kaga ba kuma magana ake dukkan dakika ba kawai musulunci ne za a yi to a irin wannan zuwan da shehu yayi wani ne wannan dan da yayi hirar Shehu Ibrahim zai hirar rake suna bewa amma a ciki ya tambaye shi wa halakum fadilata shaykh an tulakhisu lana ahdafa da'watiku menene manufofin da'awarka to shehu ya faɗa abubuwa da dama misali yace bi kullu sururi innaha awwalan da'watu ghayril muslimina bi kulli wasilatin mumkina li yadkhulu fi dinillah shehu yace a takaitan takaicewa dai abu na farko za mu yi cewa kiran wanda ba musulmi ba su shigo musulunci shine hadafin da'awa yace wa hiya thaniyan al-jidd wal ijtihad fi taw'iyatil muslimina wal mustahib a mataki na biyu kuma shine yin aiki tukuri tukuru wajen aba mutane a fahimtar da mutane masu gane addini wa hiya salisan tamyin kullu faqatin mumkina li nashr lughatil qur'an ita a mataki na uku shine ni amfani da dukka wani iko da muke da shi wajen magana mu da harshen larabci tunda shine harshen qur'ani yace wa hiya rabi'an wannan shine muhimmin gunda ya kamata mu kula yace wa hiya rabi'an ad-da'wa ila ta'amiku shu'ur bil ukhuwa al islamiyya mataki na hudu da wannan murayin ta ne saboda ni kira wajen yadda zamu fadada musulmi su danga jin akwai ɗan uwantaka ta addini a tsakanin su a harfe kaga wayan abuwa guda wadanda duk kusan sun bada amsar abin da faɗa baki ɗaya da'awar shehu ya gine ta ne kawai akan ya za a yi a tallata musulunci ga wanda ba su ciki ya za a yi wanda suke ciki da mukhtalaf na fir a hada kai girmana yi ana addinin nan a cikin daya ai tauhidin kalma wannan su ne muhimman abubuwa da shehu ya ba wa muhimmanci a da'awa
so amma da Allah a ce ne ka fara ne jama'a da wannan kashin da kida aka yi da kuma jawi a cikin wannan sauraron addini wannan lokaci Dr. Muhammad Nabi Bichi bari mu saki dawowa gare ka mun sani waɗanda kuma suka yi bibi da tafi da dama sun sani yayi mutune wajen taya zai haɗa kan musulmi a duniya daga wancan lokaci da yayi wannan hidima zuwa yanzu an samu shekaru da dama ya za ka kalli yanayin irin gudunmuwar da ya bayar a wancan lokaci ta haɗa kan al'ummar musulmi da kuma ne yanzu ba wai ga ɗariƙar tijjaniya kawai ba ga al'ummar musulmi baki ɗaya da duniya tunda muna magana ne kuma aka ambaci Sheikh Ibrahim ya nuna masa kallo ne da duniya baki ɗaya ba wai na ƙasar Senegal ba ne ko kuma na Najeriya ko kuma na arewacin Najeriya ko kuma nunan kan ba Sheikh Ibrahim ya mamaye duniya ne baki ɗaya to ya za ka yi wannan haɗin kai da ya bayar ya assasa da kuma yanayin da muke ciki da su al'ummar musulman haɗin kan nasu wuce a yanzu
alhamdulillah mala baka kamar yadda shehi yake ma kuncewa jama'a masu saurari bayani cewa shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shehu musulunci a kaga ya kawo tire-tiren kissar zuwa Shehu radiyallahu anhu kasan Masar wanda kuma kamar masu bibiyar tarihi ko masu sauraron malamai sun san cewa hatta kalmar da ake gaya mai ta Shehu Islami ba wai shi ya lakaba wa kansa ba ba kuma 'yan tijjaniya suka lakaba masa ko 'yan faida ba a jami'ar Azhar al-Sharif Sheikh al-Azhar al-Sharif Mahmud Shaltut na lokacin shi ya tashi runguma shehu bayan wannan hudubar da ya gabatar a Jami'ar Azhar saboda wato yadda ya ji hudubar da shehu da irin maganganun da ya faɗa a cikin hudubar Halidi bai shi tashi runguma shehu na cewa anta Sheikhul Islam kai shehu musulunci ne ba shehu dariga saboda duk wanda ya saurari Sheikh Ibrahim ne malami ne da shi shehu malamai ba shehu jahilai ba wanda ya saurari shi inda ilimi to shi ne zai fi gane yadda Sheikh Ibrahim ne da kaga wannan ya nuna cewa shi duk gaba ɗaya rayuwarsa hidima ce ta musulunci kake nan can dalika ko kaza 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 wanda zai dauki cewa kamar shehu bai aikin da'awa ba to ta kila bai san shehu bane da ya kamata dai kuma ya ƙara cikin tantafi da kyau akwai wani baiti a cikin baitukan da shi shehu yake ishara zuwa gare su na jama'a ta wajidan wanda ya karanto ba abiyan a cikin yanzu a zaka dai yana cewa karatshi biha khallaftu ahla mawaddati humu nasaru dinan nabiyyi shi'ala ko kadi ta samu bil habli habli muhammadin kibaran wa atfalan nisan wa rijal an tambaye shi radiyallahu anhu wallahi alama ko shi ne dalilin wannan bacci ne ai wani ya tambaye shi san da yace karashi a karashi bi ha khallaftu ahla mawaddati anan na baro maso yana a karashi wannan lokaci ana ganin karashi din nan ba wata gaba take a musulunci ba in magana yawan al'ummar musulmi ne ba za ka saka karashi a cikin lissafi ba ta ya kuma shekai cewa baro a halama wadda ce a can hamurin su jini na yi sha'ala ya yi haka sai aka ce da shi yan tijjaniya nawa ne a cikinsu sai shi wajen lakon ɗaya ba su ma santa ba amma ya ce musu a halama wadda ce masu yana yan tijjaniya nawa ne a cikin nata kace a halama wadda ce a lakon ɗaya ba su ma santa ba amma su masoya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam musulmai ne kuma suna kan addinin Allah wallahi alamu ko shi sai ya ce kadin sanu bil habli habli muhammadin kibaran wa falan sanu rijal sun yarko da iyyan manzo Allah sun san manyan su da yaran su manzo su da matan su shehu radiyallahu anhu ya ishe ka ka samu soyayya sa kawai in kana kan musulunci ba wata san tafiya dan da kan dadin kan yake sa a makka a 1962 shehu radiyallahu shi ya tashi a gaban sarki Saud Abdulaziz ya kira zuwa ga kafar rajin kasar alamin islami muna da kurbar hannun in mutum ya karanta ta yaga irin yadda shawarar Allah ya fadi yadda za a Rabi'a ta aiki da irin kaidar da za a dora ta akai wallahi in ka bi tarihin Rabi'a zuwa yanzu nan za ka ga barka daga gwamnatin Allah yin ba har
yanzu akan
da haka ne duk kai tsaye nakan ce shawarar da ya kafa Rabi'a sallallahu alaihi wasallam saboda in ka kalla zaka gani kwarai da gaske har yanzu akan haka ake har yanzu akan haka take kuma shi shehun suka neme jagorance ta tun farko ya zama shugabanta shi shehu zai yi ba ayyuka sun yi min yawa ina da yawan uzurai amma ga wannan kusashi na gina da tsoron Allah ya nuna musu Muhammad Sarur Sabbani Muhammad Sarur Sabbani din nan mutum Pakistan ne ba dan Senegal ba dan Africa ba saboda shi wannan Allah ba wariya shi a gaban sa ba ba dan Senegal ba ta inda musulmi ne kai ba dan Senegal bane ba Tijjani bane in fact mun aqidar sa za ta fi kusai zuwa ga a ci sabanin sufi domin shi shine shugaban tabligh a lokacin akwai wata kungiya tabligh ban san ba kuma Abu Bakar ta ganin sa ongos take da suna kwana masallaci haka za ka ga su a masallaci suke za su dinga kwana abincin su ma su suke da kansu ba sa cin naku za ka ga su haka su za su dinga kwana suna wa'azi kwana biyu biyar ya danganta da suke so su shiga kuma saboda masallacin suna ake so in tabligh to a lokacin shine shugaban sa na zamanin shugaban yace an dace za ka ga in ka bi tarihin Rabi'a shi shugabanci tun daga kafa ta 1962 har zuwa 1970 shekarar da ya rasu shi wannan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an hawa ba mutane ne bane ba kira sa din shi misali dan ki gane yadda shawu soke kawai ya hade kan musulmi ya ishe shi kawai tsoron Allah ne shi yana tsoron Allah kusashi an yi lokacin da Musa Sadar Musa Sadar shi ne shugaban shi a lokacin ya je Senegal wanda bibi ya kai Senegal ya samu labarin akwai shehu musulunci anan malami babba kuma ya san shawu ba sai ga yaje majin shehu ga dashi ko su je su ga yasa musulunci sadaka da yazo akai sa a lokacin Allah kawai shehu shi shiga Allah na taba jiyanci shehu Musa gane yana cewa ma juma'a ce sallar sallar juma'a ce mana dan shi yana haka almadin shehu suka rika dan guna kuni haka ya za a sa dan shi'a ya ta sallar shehu da Allah yace ba ruwana da shi as saboda jikan manzala ne kuma musulmi da shi sanar sa shi ka duba irin wannan abu zaka ga shehu Ibrahim radiyallahu anhu misali ya je Karbala ya je cikin Sayyidina Hussein alayhi salam ai Sayyidina Hussein radiyallahu anhu jikan manzala ne so da haka duk wani abu kuma da yake kewaye da wannan barin shehu da shi ya isa sa jikan annabi ne shi da za Karbala zuwa Husaina tawassul bi wadihi al-ardh ila Allah taliba fiye da haka zaka ga shehu Ibrahim ya je ya ziyarci Sidratul Qadr kuko ya je ya gaida shi bar mu shi haka wata kira saboda mu a Tijjaniya ba ma zuwa ziyarar wani shehu wannan ba tafi girma amma me abinda na samu a tarihi da nabi biya Abdul Karim Qasim wanda shine shugaban gwamnatin soja na lokacin a Iraki ganin shehu ya je wato Karbala ya je sai nan sai ce da shi to yanzu ka je Karbala ka ziyarci shugaban yan shi'a ko kuwa da yan shi'a suke kaddasawa ni ina ganin ya kamata a samu balance a je a ziyarci wanda daga cikin malaman suna dake garin nan kuma domin ya zama su ma an da tsada musu domin mun ga wasu suna tashi sai shehu ce waye kamata in je ziyarta domin suka cewa anya saki ta jiya ne suna bukatar jiya saboda haka yaji yana cewa wa qadjitu alqudwatal jili fazarani li mansibil ali wa zaka anni la azalu a amalu li khaliqi wal wara umsim saboda ni ma'aikacin Allah ne kuma mai wata kiltarta da kai gaba daya dan haka nazo na je wurin sirrul qadr ma saboda zama na misali to irin waɗannan abubuwan suna da yawa a cikin rayuwar Shehu Ibrahim ba za su musaltu ba shugaban wato wani bangare na addini a ƙasar nan Malam Abubakar Gumi ya taba zuwa gurin Shehu Ibrahim a Makka a masauki yace da shi yana so Shehu ya rubuta masa takarda dan ya zo su haɗin kai da almajiran sa na Najeriya shi ko Shehu Ibrahim kana cewa su haɗin kai za a yi ka gama da shi an zo inda yake so din wallahi Malam Shehu Ibrahim ya dauki takarda ya rubuta yace kawo malaman Najeriya nan amma a cikin takarda sai Shehu ya ba su dama yace to ni dai in kun fi sanin halin da kasar ku take ciki in dai kun ga abin ya dace ni nayi izini wallahi alam in dai an samu irin wannan in ba samu wannan hadin kan mutum kila malaman mu ne anan sai ga abin da yi musu daidai ba saka amma da shi shawara da Allah ya riga ya tura gaba zaka ga akan shugaban tsarikar kadiriya nan Afirka anan Kano ba na sirka ba ai zaka ga shehu Abdullahi yana cewa kazakan Nasir Zaimil Qadiri wa huwa muhibbi mukhlisan wa nasiri ba ko ne rika tuzaniya bane misali to duk irin waɗannan abubuwan suke duniya zuwa ga wato shehu Bana Dalla yana da matafiya yana da wata fahimta cewa ya hade kan musulmi duk wanda yake musulmi to kawai abokin tafiya ne to amma a yau kamar yadda kake faɗa yaya abin yake ni a gani na har yanzu wannan aikin da shehu Bana Dalla yayi yana nan ya cigaba tafiya abinda kawai za a ce shine wata kil fahimta tana ana abin nan da nisa fahimta ta rika san da wani a yanzu mun samu kanmu a wani lokaci da mutane wata kila suke ganin cewa mutum baya kan fahimta ta ko baya kan akida ta ko kuma ba dan bangare na bane shikenan kawai a ta hujumi ga juna wannan yake wannan kalma wannan yake wannan kalma wannan ba shine tsarin hanyar musulunci ba kwata-kwatanta ba shine hanyar ba babu tafrika unsuriya a cikin musulunci ko damawiya babu wannan musulunci ko ne wani bangare ne kai kuma kowane irin yare ne kai kuma kowane zaka ga kayan shehu Ibrahim akwai wata wato takarda da shehu Abdullahi ta yi cewa da ita zuwa taron wato hadin kan kasashen Larabawa wanda aka tabi a Misra kasashen shugabannin kasashen Larabawa suka haɗu nan suka yi taro shehu Abdullahi rubuta takarda aika musu a cikin takardar shehu Ibrahim yana cewa waka zalika nakunu khairal bariya ukhrijal linnas ko khairu ummatin ukhrijal linnas ya jawo aya kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وبهذه الخصال وحدها لا بالدم او الانثريه تكون الخيريه شهر الله يا تشوا ده وئنن دبيوي ده الله يفدا في القران كدي تشوا خير امته اولنا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر تؤمن بالله وئنن كدي ده سو اكي زما خير امتي اما بعد جنس جني با بعد مغانن انثريه با wani bangaranci ba dubba da shi bane shehu Abdullahi shi misali duk wanda yake imani da wannan ko da daga cikin ahlul kitabu ne yanzu ya zama hayar ummati sai kawo misali yace ma inda na shakkun anna Abdullahi ibn Sallam fi safil awwal min hadhihi al-umma Abdullahi ibn Sallam din nan asalinsa ba yahudi ne amma yanzu yana cikin sahun farko a musulunci yana cikin sahun farko yau ko zuwa kai zaka da shi manzo Allah ta kofar zaka shiga babu salam ko ta kofar sama zaka shigo ka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga Quraishi Bahashimi shine Abu Lahab shi kuma ba cikin al'umma inda magana jini ake ko dangantaka ko kusanci da wancin za a saba wannan ba kai shehu Abdullahi ce in muka wuce haka ma in zahabna ila abu adam in zalika qulna inna Salman al-Farisi min ahli bayti Salmanu mutumin Farisa wanda larabci sai ko yayi amma gashi ya zama min ahli bayti haka manzo Allah ya fada daga nan gurin shehu Abdullahi sai ka gane cewa ashe bambance-bambance na wariyar launi ko na wani daban a cikin musulunci to ba zai dace da manhajin kira manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gaban mutane ya tashi yace ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadl li arabiyyin ala ajami wa la li ajamiyyin ala arabi wa la ahmar ala aswad wa la aswad ala ahmar illa bi taqwa inna akramakum inda Allah takakum manzo Allah ya faɗi wannan shi manzo Allah ya ce tun aka kalli duk wayannan maganganun ta za a dauka akwai bambanci tsakanin wani da wani a cikin musulunci a da an shigo an imani to magana ta zama daya saboda haka babu bambance bambance balle har rigima ta shiga tsakanin mu da wani to sai
amma ka mu yoyo ga cikin sauri jama'a masu sauraro su sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan gidan rigin ta Kano a tagwayen tashoshin mu na AM da kuma FM kuma shiri ne da ake gabatarwa a cigaba da shirye-shiryen gudanar da zikirin Juma'a da majalisar shura ta ɗariƙar Tijjaniya ƙarƙashin jagorancin Khalifa Sheikh Mansur bin Abdullah ake gudanarwa duk shekara a fadar mai martaba a cikin Kano kuma muna shirya wannan shirye-shirye ne domin daɗa faɗakarwa da kuma zaburar da al'ummar musulmi musamman Tijjanawa ya dangane da irin gudunmawar da malamin shehu Ibrahim Niyas da ƙara jaddada masa rahama ya yi a faɗin duniya baki ɗaya. Malam Shehu Mustapha mai zama a kaji bayanan da Dr. Muhammad Nazifi ya ɗora na zai da bayar wajen ci gaba da kuma haɗa kan al'ummar musulmi a faɗin duniya. Idan kai duba yanzu musamman a yanayin da muke ciki kamar yadda na faɗa a ɗazu za ka ga a da lokacin da Shehu Ibrahim Niyas Allah ya ƙara masa yarda ya haɗa kan musulmi haɗin kan musulmi da yake ba wai a faɗin Afirka ba amma kasancewa sa ɗan Afirka ɗan ƙasar Senegal
daga Kaula ya shiga duniya kuri daban-daban kamar yadda kai bayani a yanzu mu a yadda muke zuwa guraren ba sa tsohuwa ba sa da sakuwa cewar da inda ya sai dai a faɗa wasu guraren ma wakila an manta da inda ya ɗin kuma duk ba wani abu ne ya kai shi ba ta yaya zai haɗa kan musulmin duniya a zama dunkulallen abu guda baya duba ga wato ainihin ɗariƙar zama ta tijjaniya sai dai idan ya samu damar yakan yi ta jiki ko kuma ya kafa ta a gurin sannan ya ƙara gaba amma al-muhim shi ne haɗin kan al'ummar musulmi to yanzu abin da sun yi ke ƙalubale musamman a wannan nahiyar tamu akwai munafunce sun gusa da tsoma da wasu abubuwa da ba a rasa ba musamman wajen wannan haɗin kan a ƙasashenmu na Afirka ma za ka ga ƙasa wannan musulmi ƙasa ce wannan ba musulmi ƙasa ce amma sai ga akwai munafunci a tsakani wanda akan samu ƙarancin malamai ko shehunnai da za su haɗa wato kan malaman ƙasar ko shehunnan ƙasar samu wannan haɗin kai a yi magana guda ɗaya ta yaya kake ganin za a dawo abu tsarin tabarkin da Shehu Ibrahim Iyas ya dasa na ganin cewa al'umma sun zama guda ɗaya musulmi za a dinga magana da guda ɗaya a jamhuriyar musulunci saɓanin abubuwan da za a ga a baya ba haka ake ba
to kamar yadda na faɗa ɗazu a matakin farko da'awar Shehu Ibrahim da'awa ce alamiya ma'ana shi kira yake yi na ga duniya ba ga wani ɓangare kaɗai ba ga wasu mutane kaɗai ba kawai yanzu kira ne na addini to abin da yake faruwa yanzu ni ina ganin wato su da yawa musamman masu intisabi ga Maulana Shehu Ibrahim to muna yin mujarradin intisabin ne amma ba ma tafiya akan wato alaƙuwa ta yadda Shehu Ibrahim ya yanzu kamar yadda na faɗi tafiyoyin nan akwai wata wasiƙa da Maulana Shehu Ibrahim ya turo ga halifa sarkin Kano na farko halifa Muhammadu Sanusi na farko lokacin da zai yi wannan baitoci na jama'atu wajuda to sanda zai wannan tafiyoyin Shehu Ibrahim yake turo musu da suka cewa yanzu gashi ni wa ana ala azbin at-tirhad ina kan gaba zan yi tafiyoyi zan je kaza duk wannan kasashen ya faɗa yace zan je kasa kaza zan je Sweden zan je India zan je Belgium shine Belgium ta yanzu daga nan zan dawo zan je Masar daga Masar zan nusa zan je Iraki duk ya faɗo yanzu wannan tafiyoyin nan sai ce shine ina da ba ma ina da mene shine wannan baituka suke faɗa to abin lura anan shine Shehu Ibrahim duk wannan kasashen idan yaji za ka ga bai fi jamhuriya ne shugaban kasar gwamnati tana tarbarsa bi kulli hafawa saboda da'awa ce sunniya Shehu Ibrahim ke me zai kawo zaman lafiya me zai kawo haɗin kai me zai daidaita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da a ce a irin wannan manhajin muke tafiya ba kira muke yi ma'ana ba tafiya muke muna da'awa ɗaya ifiya ba to da ina ganin da shi ne makwatanta manhajin Shehu Ibrahim Fese yanzu dukka ya ba da misalai irin mutanen da Shehu ya yi mu'amala da su akwai wani mutum da daktar ya faɗa ba Sheikh Muhammad Mahmud Sawaf Muhammad Mahmud Sawaf babban malami ne ɗan Iraki sanda Shehu yana udu mu'assis na Rabida anan suka haɗu da Shehu suka saba su to Muhammad Mahmud Sawaf kamar yadda daktar da zai faɗi wani shi ma ya kusa da a ce wato yana ɓangaren salafiyanci ko kuma fahimtar da ake ce mata wahabiya ko izala yanzu amma ya zama amini ne Shehu Ibrahim sosai wanda har akwai wani zuwa da Shehu Ibrahim zai yi Najeriya ya zo da Muhammad Mahmud Sawaf kuma kafin Shehu ya magana ya gabatar da shi ya fara magana wanda a lokacin da shi Muhammad Mahmud Sawaf zai magana yake yi wa malaman wannan Kano magana cewa su yi koyi da abubuwa irin na ilimi na Shehu Ibrahim saboda Shehu Ibrahim kun ba su yi ilimi irin na sabab ba zai amfana musu komai ba irin da lafsu zannan da su masu da'awar salafiya suke jin daɗin faɗar su to amma kaga shi Shehu ya ɗauki shi a matsayin amini ba ruwansa da wai kallon menene ittijaiyinsa menene ainihin alƙawarin da yake kai to da a ce yanzu misali ƴan baya akan irin wannan gwadaban ba kawai mujarradin intisabi yake yi ba mu kalli Shehu Ibrahim din nan yadda yayi ya kira zuwa ga musulunci kawai da kalli addinin to ina ganin da ƙarfin wannan da'ishiya da ya takaita abu na gaba zan faɗa Shehu baya ga kira zuwa ga addini da haɗa kai shi Shehu mutum ne kawai mai son ya ga ya haɗa kan al'umma Shehu baya son fitina baya son rarrabuwa misali yanzu da zuwa risalar da daktar yake faɗa ifriqiya da ifriqiyi risala ce Shehu ya rubuta ta wannan risalar waɗansu suna cewa waɗansu tunda ba abu ne na rubuce ba ruwaya ce wani ya ta daga wasu suna cewa ita ta yi tasiri ga tsohon shugaban ƙasar Ghana wanda kuma Aminu Shehu Bala ya kwama Ankurma ya fara fafutukar neman ƴanci na Afirka samu ƴancin kansu saboda shehu kullum abin da ya faɗa shine dan Afirka ya san cewa kansa kada wani bature da wani guri ya shigo cikin abin da ya shafi kadiyar Afirka to kuma wannan falsafa ta tasiri ba lalle irin afkar na hada kai da shehu sun yi tasiri har akan kristoci na Afirka wanda har mutum kamar kwama Ankurma zai abotance shehu Ibrahim wanda har wasu sun ce wato har ba musulmi bane ba saboda me wato mabda'in wato fikira kuma iri daya ce ya za a hada kan al'umma a abin da zai kawo almaslahar al'umma wannan mai lissafin ya bada misali da wata risala akan irin wannan na ya za a hada kan al'umma ya zamana an yi abu na bai daya an yaki dukkanin saboda lokacin cewa Allah ya kara masa yadda ya fuskanci barazana daga kasar Isra'ila dai wannan ta yanzu sai Isra'ila wannan ta yanzu ya fuskanci barazana daga ita ya fuskanci barazana daga kasar Faransa wanda aka rubuta bi lalle sun shakkala shehu matsaloli sun kuma yi masa barazana to Faransa shehu ya samu matsala ne saboda karfin fada da yake da ita a cikin Senegal ita kuma Isra'ila shehu ya samu barazana daga ita ne saboda shehu kullun yana tare da kabilar Filistin kullun shehu yana munasara cewa Filistinawa a fasu ƴancin su to akwai wani dan jarida da yazo yi hira da shehu akan wannan shi ma shehu abin da yake ga mana ya yi da shehu a wannan jarida ta masa zaitan jaridatul ahram a fitowar jaridar ta ranar 24 ga Afrilu na 1961 ne shi ma to shi ma ya tambayi shehu a gurin wani taro da aka yi a Masar a Kahira akan menene yasa shehu yake duk a bayanansa yake nuna munasarar kadiyar Filistin ga shi ba balarabe bane saboda kasan da abin da yake ba kadiyar Filistin matsala su suna daukan ta kadiya shi kaumiyya kadiya ta mutane Arabawa to shehu yake ba shi amsa ce shi yace innana na'malu ala jam'i kalimatil muslimin لسد تيار العدوان الاستعماري على افريقيا مو كلن aikin da muke menene zai hada kan musulmi sai da kalma daya tare dukkanin ainihin attayar al-istimari dukkanin wato wani nau'i na mulkin mallaka akan yankin afirka a irin haka shehu Allah ya kara masa yadda wata rana an yi rada shi a makka abin da yasa ni na ba da muhimmanci akan me ya fada saboda a ga aikace ga aikin mutum ga kuma abubuwan da yake fada ba wani zai baka labari akan mutum fiye da aikin sa da shi kansa wani ya kara shi ma dan jarida ne jarida a Saudiya tambaye shi wannan bai kawo wannan hirin ba sai tambaye shi amma akwai ta masmu'iya akwai sautin wannan hirin cewa me yake gani yadda musulmai suke cikin barazanar rabuwar kai me shi yake gani shine kamar wani magana dinsu da zai hade kan musulmi baki daya to lokacin bayan kafara bid'a ne kuma daga hirar duk dake ban ji wata kalfiya akan hirar ba amma kamar ina tunanin taro ne ko wani conference ne da aka yi da su ainihin mahukunta Saudiya akan aikin haji kamar yadda ka san duk shekara an yi aikin haji su wizatul hajj suna yin taro su ga meye nasarori meye rashin nasarori to daga yadda hirar take to kamar a irin wannan taron ne shehu ki ba da amsa to shehu sai ya lakasa wata aya alqur'ani yace innama أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فشو شيء أبن دزي باو الدنيا ديك زمان لا فيها يا لك مسلمي شيني أبو غداؤه نفركو وننقر النمكة سبودا وننقر ديك إن دم سميك الدنيا دي شكرا سيازو سبودا كيشي وننقر النمكة ما هو كنتم وننقر سنة دامر حقك مسلمي saboda wannan alfarmar da Allah ya ba gare duk inda musulmi ke da kowace firka sai ya zo sannan kuma na biyu abin da yafi muhimmanci bayan wannan shine shawai da Qur'ani shi wannan littafin da yake hannuna yace wannan abubuwa shine wanda wannan aya Qur'ani mai girma ta fada inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldah alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa bi rahmatihi akunu minal muslimin wa an atlu al-qur'an to haka shi shawai duk inda yaje duk inda ya tsaya maganar sa akan ya za a yi a hada kan musulmi ne hada kan kuma ba wai sai ya zamana a ce wani ne yake da credit din ba a ce bangare kaza ne suka yi aikin a kawai ya za a yi kalmar tahazzu akwai afwan akwai littafin nan da Malam Zahid mai gari da dadewa akan Shehu Ibrahim Allah ya karanta Shehu Ibrahim Inyas Afindali a cikin littafin yayi wani abu wanda kusan tallata Shehu ye shi kuma yana so ya fadi wani abu musabanin haka ya faɗi cewa Shehu Ibrahim daga ƙarshe shi a fahimtarsa fa daga ƙarshen rayuwar sa ma yayi kokarin ya fita daga dariƙa saboda yayi wata mukabala saboda duk inda da aka tambayi Shehu a wani gun taro ko wasu ƴan jaridu menene wanene jagoranka menene aikinka to Shehu zai ce jagora na Shehu Tijjani sai ce amma a duk hirarraki na ƙarshen rayuwarsa in aka ce meye jagoranka sai ce jagora na Qur'ani da Sunna ko makamancin wannan sai ce kaga yana cin to wannan wato wani abu ne na yabo ga Maulana Shehu Ibrahim wanda shi kuma wanda ya littafin ya kalli shi wannan abu daban da misali Shehu wannan abu ne dabi'i san da yake misali a farin da'awa da'awa ka tana mahalliya wata ila ko a kaulaha ba a fita ba balle a fasar duniya dole a lokacin gari ne na musulmi ba musulmi za a koya musu ba illa wata kila qiyam da wasu abubuwa na addini da kuma su rike wannan dariqa da suka gada zikirin Allah da suke yi to amma yanzu da Shehu ya fansama ya shiga duniya yanda wannan kasashen da ake faɗa wani kuma ba musulunci duk wannan gurin Shehu yana zuwa ne da sunan musulunci anan Shehu ba shi da wata hikima ba shi da wani ainihin maslaha ya je wannan kasar da niyyar kai musulunci kuma mai rokon wannan ya fara kai dariqa ai ba ma sa musulunci ba to saboda wannan tahawul ne wato malmus a rayuwar Shehu Shehu baki ɗaya da awarsa ta tsare ne akan musulunci da ya za a yi haɗa kan musulmi
a dukkan jawabai da ake ta gabatarwa ya kawo fahimtar ba sun da sauran masu sauraro na fahimci cewa Maulana Shehu Ibrahim ya tambata ya kai wani wato gajimi wanda ba za a iya misalta shi ba a daidai wannan zamani dai da muke ciki wajen ta yaya za a yi ya haɗa kan al'ummar musulmi kamar yadda a jiya muka gabatar da wani shiri wata kafar yaɗa labarai a duka a cikin irin wannan shirye-shirye na gudanar da wannan zikiri da za a yi na shekara na gidan makarantar sarkin Kano akwai magana da ake akan sufanci har masu gabatar da shirin suke maganar cewa idan da za a dawo kan tsari na tafarkin yadda malamanmu a da suka bayar da wato tarbiyya da karatuttuka a ƙauye matasa kuma suka mai da hankali wajen bin wannan tsarin yadda za ka ga a yanzu in dai za a ce maka wannan matashi ne kuma yana zuwa irin waɗannan zaure saurayi yana karɓar karatu daga wajen waɗannan malamai ko shugabanni namu za ka ga zai wahala ka ga akwai mai shaye-shaye ko akwai ɓarawo ko akwai mazinaci misali ko kuma dai wasu abubuwa na taɓarɓarewar da matasa a yanzu haka suke kan wannan gudaba to idan na fuskanci wannan shiri da muke gudanarwa a yau kusan a yanzu idan da manya-manyan shehunan da muke tare da su ba wai a Kano ko Najeriya ko Afirka ba a duniya za su bi tsari na tafarkin yadda Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya gudanar da tsarin rayuwarsa na ganin ya za a yi haɗa kan al'ummar musulmi to da wataƙila na ganin ba a samu rarrabuwar kawuna a tsakanin al'ummar musulmi ba. Dakta zan so cikin mintuna kaɗan na ji daga shawara da bayar kuma ya taso a Tijjaniya ɗan Tijjaniya ne ya rayu cikin Tijjaniya kuma ya yi wakashi yana Batun Jari to amma a tsarin da ya biyo duk wannan abubuwan da ya yi har zuwa komawa sa da Allah mahalicci ya yi su ne a kan gudabe na tsarin tafiyar da ɗariƙar Tijjaniya amma kuma bai dubi wannan tsarin ba ya dubi kawai haɗin kan al'ummar musulmi ne na duniya baki ɗaya. Wace shawara za ka bayar ga al'ummar musulmi a wannan yanayi da ake ciki a yanzu a wannan zamani wajen bin irin wannan gwadabe da shi Maulana Shehu Ibrahim ya yi bi wajen haɗa kan al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya?
To ina ganin Malam Abubakar alhamdulillah duk bayanan da aka gabatar tun daga farko zuwa yanzu mun faɗi irin yadda Shehu radiyallahu anhu ya rayu da abubuwan da ya yi da yadda ya ke ta ƙoƙari wajen haɗa kan al'ummar musulmi. To shawara ina ganin shi ne abin gwadaban Shehu abu ta farkin sa irin yadda yin nan su manya jagorori nake nufi ma'ana jagorori a kowane ɓangare na addini bangaren sufanci ne kuma na sufanci ba bangaren dariƙar tijaniya ne ko wata dariƙar daban ba ita ba su dauki wannan tsarin wajen dora almajiran su da tarbiyantar da su akan irin tsarin da shine dora nasa to wannan ita ce hanya nake gani za ta zauna da kowa lafiya kuma a samu haɗe kai kamar yanda wato aka faɗa din nan ko kamar yanda Shehu Zallawi ya faɗa a ga Shehu Zallawi ya tarbiyantar da mujallansa akan wannan na farko ne tukun bayan imani da Allah tabaraka wa ta'ala to a toshe kunne kuma gaburan maganganun masu manzon domin duk wanda ya saba da kai a fahimta kowace iri ce wannan fahimta ba ina nufin ta addini kawai ba ko ta menene ma wani mahalli in a kasuwa kuke kana yin wani tsari na kasuwa da mutum iri daya in ka saba da shi a wajen fahimtar yadda za ka gudanar da kasuwanci to sai ya faɗi maganganun da ya ga dama kanka idan harka siyasa kake in harka mulki aiki ne kamar a gidan rediyon nan sai ka samu wanda zai faɗi magana mara kyau to Shehu Zallawi yana cewa wa nu'minu billahi wa natasamamu an taqawwala da mutaqawwili na fina wa nahtamil idayat al-khalqi kaga wannan abun uku turki ne ni imani da Allah mu toshe kunne ga barin manganin masu manganu a cikin ku akan mu sannan kuma mu jure wa cutar wa halitta da mu wannan kuma tarki ne wani abu ne wanda yake da madu da an sani shi Shehu Zallawi ya ce idan mai manganu a cikin mu ya faɗi maganganun da suke gaskiya ne abin da ya faɗa din haka muke muna aikatawa to mu gode wa Allah ma da Allah ya sa mun ji sai mu nemi gafara Allah mu tuban masa domin mai gafara da bai kuma mu gode wa Allah mu san cewa ya sirce abubuwa da yawa shine maganganun mai magana wanda ya faɗa idan kuma abin da ya faɗa ba haka ne ba to shikenan mai rami ilmi wallahi ya kashi na Allah ya san ba haka muke shikenan sai shi a wata kasida da ya huto ya aika mu malaman mu nan kasar saboda an matsa musu a lokacin hatta masallacin suka shiga koro su sai Ibrahim yana ce Allah Allah ya kauni fala abadan tuqaz bikum fitnatun bi sabri fantasimu ko la tashmu abadan la tadribu abadan wa in duritu fa sabra innakum suburu ko yana cewa idza nazartu ila man qablana ko man qablakum min tuqatin qarafan wasafau iz gairuhum makam izamuni ina masajidil ilahi kama hadha bi awwalihi wa laqaw ma qasabu nahzuka hadhul ladina qablana ko haka yake fada cewa manzo Allah masallatu an fitar da shi daga garin sa makka kai wane ne kai da bazan da kai kai hakuri ba ko dukan ku aka kai ku rama ko zagin ku aka kai ku mai da bazani ko kaza ko kaza na'am kad khuruja hadina wa usratuhu wa ba'du saddahu hina ja'a ya'tamiru an kore shi a makka yazo makkan zai umara ma aka tara hanya kace zai shiga amma duk wannan ajal wa hal darra za dinan nabi hakan ya har addinin manzo Allah ya shiga bane to mu bi hakuri an faɗi magana mara kyau sai ka tsaya ka duba in ba jije kake ba ka gyara ka nemi gafara Allah in kuma abin da ka faɗa ba ka bari to bari faɗar da Allah wato sanin Allah ya ishe ka ba sai ka mai da masallimi ina ga wani ta hanyar zamu koma kan wancan manhaji da Shehu Zallawi ya ajiye mu akai kuma duk shi wannan da dukkan jagorori na ajiye ne ko wani bangare da za su yi haka da abubuwa sun kyau na'am
Allah ya masararo za ku an ba ku dama suna kaɗan idan da wanda Allah ya sa yake da wata tambaya Assalamu alaikum. Na'am.
ana sauraron ki
amma da lamana godiya muna godiya
ana sauraron ki Maulana Shehu Ibrahim ya
to malama Aisha Rubado dai ke lokaci yana ta kokarin riskan mu kuma ba ta jigo eh malama Aisha Rubado maganar Shehu Radallahu Sharbansa da Najeriya shine rabansa da kowace kasa ma aikin Haji Shehu na karshe yayi ne a 1973 ko 1972 saboda haka wannan shine fitarsa ta karshe kuma ya bayyana Najeriya kafin ya je wannan aikin hajin a wannan aikin hajin ne kasida su safari ila lahadin zalika afrahu kuma daga nan radiyallahu anhu sai ki fita ko ina ba eh nagode
so masha Allah dakta muna godiya ga wannan lokaci da aka ba mu kuma kasancewar lokaci ya riga ya gabatar ba yadda zamu kamar da na faɗa tun farko kawa ne tayi kadan a bayyana irin gudunmuwar da Shehu Ibrahim ya bayar ta hada kan al'ummar musulmi a duniya baki ɗaya Dr. Muhammad Aziz Bichi da Shehu Mustafa mu jama'a muna godiya da wannan dawa da aka ba mu.
Cewa da Allah walauka.
A madadin shugaban kwamitin yaɗa labarai na zikirin Juma'a da za a gabatar gobe in Allah ya yarda gidan mai wata wata cikin Kano kofar kudu Malam Ibrahim Inyas Abubakar da kuma wato wasu daga cikin kwamiti da suka rako mu Nasiru Hussein Sufi da Salahu Khalifa Sancho mai hula da Malam Mahi Khalifa Hassan Kafinga sauraron yan rakiya wanda suka haɗu da Malam Muftai Sani da Malam Mahmud Haruna da kuma Injiniya Abdullahi Kabir Yabu da Mustafa Abdullahi Maude da kuma Malam Salisu Abubakar muna godiya a madadin shugaban gidan rediyon jihar Kano da sauran waɗanda suka dafa mana muka gabatar muku da wannan shiri ni da na gabatar Abubakar Balarabe Kofar Naisa wanda nake a matsayin sakataren kwamitin yaɗa labarai na shirya wannan zikiri nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.